A tattaunawa da mataimakin shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona a jihar Bauchi, wanda har ila yau shi ne kwamishinan ayyuka na lafiya na jihar, Dr. Aliyu Muhammad Maigoro, ya yi mini bayani kan batun a hukumance.
Wato, kamar yadda muke baku abin da muke cewa update ko kuma sakamako akai-akai. A wannan rana da muke ciki yau 12 ga wata, a sakamakon da muka samu na karshen nan da mutane 15 ne a Bauchi, ma'aikatan lafiya wanda ya haɗa da doctors da nurses da masu taushi da waye wanda suka kamu da wannan ciwon. Kuma kirkira ya nuna kan cewa ba wai ma yawanci wanda suke managing din marasa lafiyan nan ba ne. Ya kama wasu ne da halayensu da ɗaiɗaikunsu kamar kowane ɗan adam suka shiga wannan jihohi na Kano, ko kuma suka yi dogon tafiya wani gari, ko kuma suka zauna tare da wasu a cikin gari da suke da wannan ciwon suka ɗauka. Wanda suka kama a wurin aiki ne da mutane biyu ba ne, wanda su ne kawai za mu iya ƙididdigar lissafi a halin yanzu.
Waɗannan ma'aikatan jinyar lafiya ɗin sun gudanar da ayyuka akan wasu mutane ne, ko kuma a'a akan su ne abin ya tsaya kawai?
A'a akan su ne abin ya tsaya. Da dama da ya faru kafin mu muna da wani abu, in muka ga alama kana kula da mara lafiya, kai ma kanka ka dan fara nuna alama. Kafin wannan ciwon har yanzu ba ka fahimce ta sosai ba, to mutanen mu kafin yin rugabu ko da ma'aikatan lafiya na yana dan samun sakaci wani lokaci. Sai ka je gurin mara lafiyan an ce karka wuce minti 35 ko 40 wani ya zauna awa ɗaya saboda tausayi da sauransu. To wannan kayan da ake kawo nan na shiga gurin nan ma an kauce wannan lokutan gumi za ka ce kanka farka ka sa an kace ko hannu za ka goge fuskanka shi ke nan ba. To yi sa muke ƙara jaddada da training din ma'aikatan muka cewa wannan kayan nan sa shi ba su a wuce awa ɗaya. So muna fata ne zuwa gaba ba za mu samu ƙarin ci gaba na wannan yaduwa tsakanin ma'aikatan mu ba.
To a yayin da kuke kokari wato yaki da wannan cuta, musamman ma ta yin amfani da kwararru, to sai gashi kuma waɗannan mutanen da suke aikin kulawa da marasa lafiya su ne suke kamuwa kuma, ya kenan kaga aiki wannan yaki naku anya zai cimma nasara kuwa?
Insha Allah za su ma nasara. Haka abubuwa suke faruwa, su kansu waɗannan ma'aikatan lafiya suna shiga suna mu'amala, suna shiga kasuwa, suna tare da 'yan uwa a gari. In wani zai ɗauko zai ɗauko zai samu sahara gida. To amma mu wani dabara ma da muka yi shi ne, duk wani mara lafiya ma da wani ma'aikacin jinya wanda ya kamu, in ya shiga gurin killace wannan to sai mu ɗauke shi a matsayin mai aiki. Muna duka taimakawa wajen jin damuwan sauran marasa lafiya da suke kwanci, tunda likita ne ko majinyaci. To muna iya ɗaukar sa wannan daman shi ma ya ci gaba da taimakawa, kaga shi mara lafiya ne kuma yana tare da su, yana ɗan kwantar musu da hankali, ina koyi mai abu da gaggawa ma yana duka taimaka masa.
Gwamnatin jihar Bauchi ta yi hoɓɓasa domin ta ga ta mallaki cibiyar gwaje-gwajen nan. Shin a ina ne batun ya kwana?
Wato, kasan shi cibiyar gwaje-gwaje wani fili ne babba wanda yake buƙatar kashe kuɗi. To, mu kuma gaskiya ka ga yadda tattalin arzikin ne a wannan jiha. Shi shugabanmu gwamnan Bauchi Sanata Bala Abdulkadir ma da yana iya ƙoƙarinsa. Mun samu wani daki ko kuma wani babban gini a cikin asibitin mu na specialist da yake Bauchi. Ana rauna zaitun jinsa za a ba shi matsayi na grade 3 ko ma grade 2 na laboratory wanda za a iya gudun wannan abu. Akwai cibiya ta NEDC wato North East Development Commission wanda suke taimakawa na jihohi na Arewa maso gabas. To suna so su taimaka man daga kayan gwaje-gwajen shi ne wanda za a sa a cikin wannan laboratory ɗin. Kuma yadda shi shugaban mai bayani in Allah ya danna da cikin sati guda za a gama wannan aikin.
Dr. Aliyu Muhammad Maigoro, kwamishinan ayyukan lafiya na jihar Bauchi, ke bayanin ma'aikatan ayyukan lafiya da suka kamu da cutar COVID-19 da kuma irin kokarin da gwamnatin jihar ke yi don kafa cibiyar gwaje-gwajen cututtuka. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.